أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 16 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsiri na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan zai zo majalisinmu na biyar insha Allah ta'ala kuma tafsirin mu yana gudana a cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta uku insha Allah ta'ala kafin karanta tafsiri akwai tambayoyin da za mu iya karantawa yanzu insha Allah wanda yake cewa malam don Allah menene matsayin mai kokkomawa ga sabo bayan ya tuba shi dai tuba sharadinsa kar ka koma masaba domin asalin ma'anar tuba shine arruju' ila Allah at-taubatu ila Allah ay arruju' ila Allah asali dan adam Allah ya halice shi mutumin kirki hadisi sahihi qudsi annabi sama yana cewa Allah ta'ala yana cewa inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalatuhum shayatin Allah ya ce ni na halici bayina a matsayin lafiyayyu gyararru shedanu ne suke kwashe musu ka shi yasa kake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma to asalin tuba shine arruju' ila Allah komawa ga Allah tuba na da manyan sharuɗa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba tuba ingantacce tuba gyararre tuba tsaftatacce sai malamai suka ce wannan tuban yana da sharuɗa alal aqalli guda hudu zuwa biyar sharadin farko al-istighfaru bil lisan in mutum ya zunubi to ya bude bakinsa ya ce Allah ya gafarta masa da yake sharadi na biyu al-iqla'u bil abdan duk gabar da take saban to a hana ta a yanke saban a dinai sannan na uku niyyatu tarki al-audi bil jana sannan a daura a zuciya cewa ba za a sake yin zunubin ba shine mai al-akhdar yace wan niyyatu an la ya'uda ila dhanbi mutum ya niyya cewa ba zai sake koma ma zunubin da yake yi ba sannan na hudu mufaraqatu sayyi'il khillat mutanen da kake tare da su kake saba ma Allah tare da su to ka kaurace musu in su ba za su bari ba to kai ka tsira sannan na biyar shine hajru amkinatil isyan duk wurin da ake saban kan mutun yaji amma Allah ya jarabi dan adam kuma dan adam zai yi zinubi Allah ta'ala shi kuma ghafur ne yana gafartawa tawwabun ne qabilut tawbi ne Allah yana karban tuba saboda baya kulle mabawan sa kofa sai a wuri biyu wuri na farko shine kullewa ga kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana karban tuban bayinsa har sai idan rana ta fito daga mafadarta wannan alama ce ta Allah ba zai sake karɓar tuban wani ba rana tana fitowa ta gabas to ranar da kaga ta fito ta yamma wal iyazu billah to shi kenan shine la tafu nafsan imanu ha la yanfu nafsan imanu ha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira daga wannan lokacin Allah ba zai karbi tuban wani ba rufe kofar tuba na biyu shine rufe ma mutum shi akan kansa annabi sai yace inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawan sa matukar bai kai gargara ba gargara shine lokacin da ya kai mu matsayin da ba zai iya shan ruwa ba likitoci sun yi hukuncin cewa ko a ban masa oxygen ko a cire masa oxygen ba zai rayu ba wannan kaga ya kai marhalatul gargara to wannan lokacin Allah ba zai karbi tuban sa amma in ba haka ba koda mutun ya zinubi ya tuba shedan ya sake ribata shi ya sake yi to yana da kofar tuba iyaka shi a zuciyarsa ya tabbatar da cewa tuban gaske yi amma dan Allah ya ƙara jarabar sa da yin sabo to ba za a ce shikenan ba ya zama halakakke a har yanzu yana da dama ya sake tuba har lokacin da Allah subhanahu wataala zai kaddara masa ya daina saban gabaki daya amma ya ruku da waɗancan sharuɗin guda biyar ma damar waɗanda kake saba ma Allah tare da su baka rabu da su wallahi ba za ka tuba ba ko ka ce ka tuba ba za ka tuba ba sannan yau waɗanda ake saba ma Allah tare da su suna da yawa akwai masu jini akwai marasa jini imana waya tana da jini ne to yanzu za ka iya lissafin saban Allah da ake da waya hannu na saba ma Allah da waya idanuwa suna saba ma Allah da waya baki yana saba ma Allah da waya kunne na saba ma Allah da waya waɗannan hudun alal aqalli kowanne da za a ce ka lissafa zinuban da ido yake yi ta sanadiyar waya to za ka lissafa da wakila kowa da za a ce a nan masallacin da muke da yawa kowa ya kawo daidai zai iya kawowa na ɗaya na wani bai zama daidai da na wani ba sannan saban kunne yanzu ana azumin nan wani ba abinda za ka gani a kunnen shi sai wannan earphone ɗin earface ya sa shi da za ka ɗan fusgo ko ka cire ka ji abinda yake ji sai hankalinka ya tashi kuma azumi yake sannan banda kuma na hannu banda na baki mutum ya kira waya ana yana tidin jikun a kira shi sai ce ai shi yanzu gashi nan ma yana Lagos ko akwai unguwa a Lagos layi sunan shi Lagos a tidin jikun ban sani mutum yana tidin jikun a kira shi sai ce ai shi yanzu ma yana Lagos ai sati na ɗaya kenan da tafiya musamman ana bin shi bashi wannan sabo ne babba Allah shi kyauta Allah ya tsare mu daga saba masa wannan kuma ya kawo yake cewa kayi karatu akan al'ummomin da suka gabata da kuma kafircewa da suka yi ma annabawan da aka turo musu shin akwai wata addu'a ce da ake yi ma kafiri in ya mutu kafiri ne ya mutu sai wani musulmi ya ce Allah ya kara masa nauyin ƙasa ma'ana Allah ya kara mishi azaba sai wani ya ce amin shin suna da laifi sai kuma wani ya ce bai kamata su rinka yin addu'ar azaba akan kafiri ba in ya mutu saboda bai kamata a rinka shiga tsakanin Allah da bawansa ba shin akwai wani sassauci ne da Allah yake ma kafirai in sun mutu a kafirci a sunna ba a ce in ka ji in an ce maka wani kafiri ya mutu ka ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba baya cin sunna manzo Allah sama bai karantar da wannan ba amma ko ka ce Allah ya ƙara mishi nauyin ƙasa ko bai Allah kawai Allah ya ƙara mu ko baka ce ba Allah ya ƙara mai sannan shi kuma da ya ce wai mutum ya mutu kafiri wai ka shiga bawa tsakanin bawa da ubangijinsa ai ana shiga kafiri ana shiga tsakanin shi da Allah Allah ba zai taba gafarta ma kafiri kai da kake jin cewa Allah ya gafarta ma kafiri kama Allah rashin kunya kuma zinubi ne kafiri ya mutu kaji cewa Allah zai iya gafarta mishi saba ma Allah kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mushriki sallah Allah madaukakin sarki ya hana shi wala taqum ala ahadin minhum mata abadan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون haka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka haramun ne wani kafiri ya mutu kace Allah ya ji kansa akwai bid'ar zamani RIS ko IRP rest in peace wallahi ba zai taba hutawa kuma dama ba dabi'an musulmai bace wannan kafirai suka kirkiro wannan RIP din idan musulmi ya mutu kace Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama wato Allah ya ji kansa da Hausa amma kafiri ba haramun ne kace Allah ya gafarta mushi in ba haka ba to kaje ka mai sallah sallah da ake yi magawa neman gafara ce shi yasa a mazhabin malikiya suka ce as-salatu 'ala al-janazati du'a'u sallar gawa ga baki ɗayan ta addu'a ce shi yasa su a wajen su ko ba karanta karatun qur'ani ba ba komai to ka gani saboda ka amma kafiri ya mutu kaje cewa wai Allah zai iya masa rahama to sabo kake kuma za ka iya shiga matsala in ka ci gaba da haka kuma a wannan zamanin da ake son a hada naman alade da na rago a cakuda a ci a waje daya to sai mutane sun yi hankali musamman wanda suke boko ba addini su suka fi wannan shirman kafiri ya mutu kawai za ka ga an cika waya da maganganu kansa wani yana cewa rest in peace IRP ya za ka kace huta aina zai huta shi da bai nemi hutu a duniya ba sannan sai ka je lahira ne yake zai lahira kace masa ya huta musulmi ake neman magafara kafiri ba a neman masa gafara amma cewa ala kara nauyin kasa wannan kuma ba sunna ta ce a ce ba in al'ada ce kace to shikenan amma dai addinance ba inda aka ce dan wani kafiri ya mutu kace Allah ya kara nauyin kasa ko ka ce ko baka ce ba dama Allah zai masa azaba Allah ya shirye mu Allah ya kare wannan yake cewa malam ina hukuncin wanda ya rantsuwa wajen gargadi misali dabbobi na shiga gidansa suna masa banna sai ya rantse wa mai dabbobin nan cewa in ya kara kamawa zai yanka sai ya kara kamawa kuma tausayi ya bashi ya kama shi shin malam zai yi kafara wanda rantsuwar da yake ko zai yi kafara sai ya kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse akan wani abu sai ya ga kishi ya abin ita tafi zama alkhairi to yayi kafara ya aikata wannan kishi tabbas ka yafe shi yafi ka ji tausayi shi yafi saboda haka yanzu idan ka yafan kuma garan su wanda ke kan ka to sai kai kafara a yanzu sai ka ciyar da miskinai guda uku miskinai guda goma ko ka tufatar da su ko kuma kai azumin kwana uku ko ciyar da miskinai guda goma ko tufatar da su in aka ce tufatarwa za ka iya siyan musu jallabiya ko da gwanjoci sai ka ba su sai su je su nemi wando a yi jallabiya doguwa ta suturta mutum ko ba ta suturta shi ba musamman in tana da kauri sai ya je sai ya nemi wando shi kuma ko kuma ka ciyar da su goma a lokaci dai sai ka hada su sai ka dafa musu abinci ka ba su abincin da za su koshi koshin mutane madaidaita sannan ko kuma kai azumi uku na hudin shine ka yanta baiwa to ba bayi yanzu kaga ba za a ce mutum ya yanta baiwa Allah shi tota malam tambaya nake yi mace ce ta yi aure sai ta rabu da mijinta na farko sai ta ƙara aure sai suka rabu da wanda sai suka rabu malam tambaya ta shi ita ce aljanna mijinta na farko za ta koma mawa ko na biyu wannan tambayar me yasa mutane suke su bari sai an je lahirin mana mutane su rika tambaya kan abin da ya shafi duniya hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta yi aure da yawa ta mutu mazajen nata kuma suka mutu waɗanda ta aura to takunu li zawji hal akhir fil janna in ya shiga aljanna shi mijin nata na ƙarshe wanda ta mutu a hannunsa to ita ce matarsa a lahirin kike ka kuma ka tambaye ni ka ce idan shi bai shiga aljanna ba fa manzo Allah sama bai fadi wannan ba amma ana magana in ta shiga aljanna shi ma ya shiga in dukan su sun shiga aljanna sauran mazajen nata ma ko guda nawa ta taba aura to mijinta na ƙarshe shine zai zama mijinta a cikin aljanna, haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya taimake mu. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala. Zamu tashi aya ta uku, fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Na'am.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يا قوم تاني كبي أبن دعك سوكر مقدق أبنججم ولا تتبعوا من دونه أولياء قطب وسولي يمجبن تاء الأمر راكو ما باين الله قليلا ما تذكرون كأنني أخذي وأزنتوا أمك وأز. وأن آية malamai suka ce bayan Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi sama shi kadai, ya ce masa kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haradun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'mini. Wannan malamai suka ce khitabun khasun lin nabi, magana ce Allah ta'ala yake yi kai tsaye a keɓe da annabi sallallahu alaihi wasallam. To ita kuma wannan ayar sai ta zo, ita kuma sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci mutane gabaki daya, domin saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan mutane kuma ya shafi dukkan aljanu. Allah ya bada umarni yake cewa abi abinda Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Babban malami al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Shaykhul Mufassirin yake cewa Allah yana cewa ittabi'u ayyuhan nasu ma ja'akum min indi rabbikum bil bayyinati wal huda. Allah yana cewa ya ku mutane ku ba abinda ubangijinku Allah ta'ala ya saukar a gare ku, bil bayyinati na hujjoji wal huda da shari'a. Wannan ayar ta shigar da kowa, duk wani mukallafi wanda yake ya balaga yana da hankali kuma yana fahimtar abinda ake faɗa masa, shine ake ce masa mukallafi. To ya shiga cikin wannan khitabi din, ya shiga cikin wannan umarnin da aka bada, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku na hujjoji da dalilai da kuma shari'a. Wa'malu bima amarakum bihi rabbukum. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yace kuma Allah yana ce mana ku yi aiki da abin da aka saukar muku daga ubangijinku aka umarce ku da shi, domin dama bi din ai shine ai aiki da shi. Abin da ake nufi da bi, in an ce al-ittiba yana nufin na farko al-imanu bihi, kai imani da shi, kai yadda cewa daga Allah yake, sannan bada ma amanta bihi to ta'amalu bihi, bayan kai imani da shi kuma sai kai aiki da shi. Idan ka ce ka yadda kawai da abin da Allah ya saukar amma kuma baka aiki da shi, to ba kai ittiba'i ba. Idan kuma ka bi a matsayin tilas aka matsa maka amma kuma ba kai imani da shi, ka yadda daga Allah yake ba, kawai ka yi ne a matsayin ba yadda ka iya, to shi ma ba kai ittiba'i ba. So da ka al-ittiba' yashtamilu ala amrayn, al-iman bil matbu', sannan wal amalu bil matbu'. Idan aka ce bi, to ka yadda da abin da ka bi din, sannan kuma ka yi aiki da shi, to ka samu al-ittiba'u kenan. To shine sai yake cewa wala tattabi'u shay'an ghayra ma unzila ilaykum min rabbikum, kar ku sake ku bi wani abin da ba shi aka saukar muku daga ubangijinku ba. Min amri awliya'ikum, daga umarnin da majibinta al'amuran ku za su rika ba ku, alladhina ya'murunakum bishirki billah, wannan da za su rika ce muku ku yi shirka. Duk wanda zai ce maka kai shirka, to ka kabe shi. Sannan cewa ai shirkan nan ba dole sai wani ya ce maka kai shirka ba, da baki haka a fili, daga cikin hanyar a ce maka kai shirka da wayau, a nuna maka cewa ai shirkan ma aba ce mai sauki, ko kuma a baka lasisi a ce ai musulmi baya shirka. tuwace shirka dama kafiri zai shirka shi kafirci yake amma wanda ya yadda da Allah shi yake shirka dama ka ce ka yadda da Allah amma kuma sai ka hada shi da wani shine shirka ai so daga kan ku bi majibinta al'amuranku waɗanda suke sa ku fi shirka da Allah madaukakin sarki wa ibadatil awsan ko kuma su sa ku ku bauta ma gumaka su sa ku ku bauta ma duk abin da Allah bai bada ci bai yadda da a bauta masa ba fa innahum yudhillunakum wa la yahdunakum domin waɗannan majibinta al'amuran naku auliya din naku batar da ku suke ba shiryar da ku suke ba kaga wannan aya tana da ƙarfin umarni kuma an saukar da ita tun a Makka ake wannan bayanin cewa abi abinda Allah ya saukar ma manzansa sallallahu alaihi wasallam kada abi wani abu na daban wanda ba Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba abinda wasu suke tsara ma mutane su ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza babban malami al-Imam an-Nahas Abu Ja'far ya fadi a cikin littafin tafsirin Sama'anil Qur'an yake cewa abinda ake nufi da ma unzila ilaykum min rabbikum abinda aka saukar muku daga ubangijinku sai yace huwal qur'anu was sunnah alqur'ani da sunna al-Imam an-Nahas ya rasu shekara ta 333 kage yana jin kanshin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yau tsakanin shi da barin duniya akwai fiye da shekara 1100 to shine yake fadi yake cewa abinda ake nufi da ma unzila ilaykum min rabbikum alqur'an was sunnah alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sune ababan da aka bada umarni cewa abi idan aka ce alqur'ani da sunna to zai iya yuwa da kuma abinda aka fahimta a cikin su domin alqur'ani zai iya zama mantuki sunna za ta iya zama mantuki sannan alqur'ani zai iya zama mafhumi sunna za ta iya zama mafhumi mantuki shine abin da ya fito balo-balo Allah subhanahu wa ta'ala ya bada umarni cewa fala taqullahuma uff kada ka ce ma babanka da babarka kash babanka ya sa ka abu babarka ta umurce ka da wani abu sai ka ce kash shine uff at-ta'fif kenan kaga mantuki kenan to anan ya halasta ka zage su kenan ai qur'ani bai ce ka zage su ba qur'ani bai ce fala tasubbannahuma ba kakka zage su ya halasta a zagi iyaye kenan qur'ani bai ce wala tadribhuma ba kakka duke su kenan ya halasta a duki iyaye kaga wancan mantuki to ga kuma mafhumi ashe an fahimta tunda qur'ani yace ka a ce ma iyaye kash to qur'ani ya zaba mafi sauki kenan abinda ke saman su yafi zinubi wanda ya zagi wanda ya ce ma iyayensa kash to bai kai girman zinubin wanda ya ce ma iyayensa ya zage su ba ko wanda kuma ya zagi iyayensa to bai kai girman zinubin da kuma mutumin da ya duke su wal iyazu billah kaga mafhumi da mantuki kenan saboda haka abinda ya zo alqur'ani aka ji shi balo-balo da lafazinsa da abin da ya zo a cikin sunna aka ji shi balo-balo da lafazinsa da kuma abin da aka fahimta shine fiqhu ai shine fiqhu so daga ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum alqur'anu was sunnatu wama fuhima minhuma alqur'ani da sunna sune abin da aka saukar daga Allah da kuma abin da aka fahimta daga cikin su to kaga shine wannan al-Imam an-Nahas yake cewa domin Allah ta'ala yana cewa ma atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fanta da abinda manzo ya baku to ku karba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku wani abu ya baku to ku karba yace daga Allah yake to ku karba wama nahakum anhu fanta abinda kuma aka hana ku ya hana ku to ku hanu to kaga abinda ke cin alqur'ani kenan da sunna shine abinda aka ce abi ko dai a ji wannan abin balo-balo da lafazinsa ko kuma ya zama an fahimci wannan abin gwaggwadon abinda aya ta zo da shi ko kuma gwaggwadon abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi da Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya al-Imam an-Nahas ya ce ai la tattakhidhu man adala an dinil haqqi waliya kakku riki duk wani wanda ya kauce ma addinin Allah a matsayin majibinci idan aka ce alwali alwali zai iya zama daga alwalaya zai iya zama daga alwilaya idan aka ce alwalaya masoyayya kenan idan aka ce alwilaya ay mawawun kasra shine jibinci jibinci ka ba wani al'amarin kai ka ce komai ya maka zakai shi yasa ake da wali ay na aure wali na aure kaga shine mai yanke ma yarinya sadaki ko sannan shine wanda idan an zo zai bada cewa ya aurar da ita har ya zama akwai ka'ida la nikaha illa bi wali ba a daura aure sai da wali sannan bayan an daura auren duk wani kaji kaji kunji kunji da zai biyo baya tsakanin mijin nan da matar to wajen shi za a tafi kaga wali kenan kaga majibincin mace sannan wali na zuwa da ma'anar masoyi sai ya zama masdarinsa wato asalin kalmarsa sai ya zama walaya walaya to zai yi wuya ka jibinta ma mutum al'amarinka alhali ba ka san sa misali mace budurwa ba ita take zaben ma kanta waliyi ba ko babanta dama asali shine alwaliyul khas shine asalin waliyinta ba wanda yake da yancin ya aurar da yarinya fiye da babanta wanda ya haife ta sannan idan baban yana da soyayya da wani sai ya ce to wani da Allah na baka izini kai zaka daura ma yata aure kaga saboda yana son sani sai ya jibinta al'amarin diyarsa a hannunsa haka nan idan mutuwa zai yi sai ya samu wasi alwasi shine wanda zaka ce gashi ya kula maka da ƴaƴanka duk al'amarin da zai biyo baya bayan baka nan na ƴaƴanka to ya kula maka da su kaga alwasi kenan walwasi waliyyu sai ana son sa sannan za a zabe shi ko to kaga duk wali kenan to shine malam annahas yake cewa Allah yana cewa ka a riki wasu waɗanda suka kauce ma addinin Allah a matsayin majibinta al'amura waɗanda ake son su waɗanda za su riƙa bada umarni kuma abi duk mutumin da ya kauce ma addinin Allah to ba ka bashi ita ce ka'ida in kana son ka kubuta ba ka so a yi ittaba'a alladhina tabu'u min alladhina tubu da wanda aka bi da waɗanda suka bin za su zo su yi tsinene ne a tsakanin junansu to in ba ka son haka duk mutumin da ya kauce ma Allah ya kauce ma addinin Allah ba kira yake zuwa ga addinin Allah ba kira yake zuwa ga bata to ka rabu da shi shine zaman lafiyar ka in ba haka ba in aka je gaban Allah za a yi wancan tsinene ne Allah shi kyauta wanda za a fara yi da shi shine shaytan shedan zai hau drum a wuta ba za a ce mimbari ba mimbari kayan arziki ne drum can zai hau drum ya ce ba ruwan shi da waɗanda suka bi shi to kaga dai akwai wannan sannan a zo ƙananan shedanu su ma a zo a yi tsinene ne ya to haka wa kullu man radiya madhhaban fa ahlu dhalika al madhhab madhhabi awliya'u duk abinda ka yadda da shi a matsayin addini wanda kake bi to waɗannan masu wanda suka kirkiro maka wannan addinin sun zama awliya'unka in ji al-Imam an-Nahas duk abinda ka yadda da shi kake bi to waɗannan su ne awliya'unka yanzu a wannan zamanin ai ma aktar al-madahib wa tayyarat al-fikriya wal-aqaidiyya ƙungiyoyi ga su nan kala-kala na ɓata kuma da yawa matasanmu waɗanda ba su san addini ba sukan zamiye su je su shiga ciki akan fara musu ne daga aski da riga da symbols ga su nan kala-kala sai mutum ya ɗauka bai san wani addini ake kiran shi zuwa gare shi ba a koya mushi wata tafiya sai ga mutum yana tafiya kamar tantabara hannun shi a riƙe haka wai tafiya ce wallahi addini da za ka je ka yi bincike mai zurfi za ka gane addini ne suke yi da aski da riga mai hoto da riga mai magana mai surutu mai rubutu a jikin magana take duk waɗannan addinai ne kuma da haka aka fara yanzu waɗannan mulhidan yaran waɗanda suke cewa ba Allah su ba su yadda da samuwar Allah maɗaukakin sarki ba ai da haka suka fara kuma ba a nan Najeriya aka kyankyashe musu wannan addinin ba daga waje ne sai da suka kwaikwayi ɗan waje ɗan waje ne suka kirkiro musu wannan addinin, amma ba a taba a tarihin Najeriya a ce wai ga wasu sun zo sun kafa kungiya su ce su ba su yadda akwai Allah ba. Babu. Kuma tun can dama ba a samu mutanen da suke cewa su ba su yadda akwai Allah ba. Sun yadda amma ba su yadda a ce shi kadai bane. To wai su waɗannan a'a, wai ubansu da uwarsu, wai haka nan kawai suka haɗa suka kalli kansu kawai sai suka gansu sun zama a duniya. Sannan shi ma haka nan kawai ya tsaya, wai ba Allah ya halice shi ba. Kuma suna nan ƴaƴan Hausa, ƴaƴan Fulani. Uwa musulma, uba musulmi. Kakanni musulmai, wasunsu ma suna da dangantaka da Shehu Dan Fodiyo. Amma yanzu suna da kungiyoyi a kafafen sada zumunta, wai su ba su yadda akwai Allah ba. To kaga dai shine wannan auliya uke nan. Ka dauki wani banza baka san tarihin sa ba, baka san me yake yi ba, kawai sai ka dauka shi kake koyi da shi a rayuwarka. Kana nan yana tafiya, yana tafiya, yana tafiya, ashe addini yake kai baka sani ba. Kuma dama burin burinsa shine raba ka da addini. Wa dulu takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Sai Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya. Kaga awliya sun fito anan. Burinsu shine ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai ku zama daya. Haka suke buri. Shi yasa matasan mu masu shige-shige, masu yin abokanai a America ta hanyar Facebook da Twitter da waye da waye da wace tsiyar da wace tsiyar, wallahi ku yi addini kuma ku yi hankali. Wana ka san shi yana New York ko ka san wani yana Los Angeles ko ka san shi yana abin nan gasinan duk gasinan kala-kala, kuma wai abokinka ne. To me yake kira zuwa gare shi? Shi kake kwaikwaya? To gashi Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya. Al-Imam An-Nahas ya ce duk wanda ya kauce ma addini, ya kafa wani addini, ka ɗauki ra'ayinsa ka bi shi, to ya zama maka waliyi, ya zama majibincin al'amuranka, ka yadda da abin da yake yi, kuma ka yadda ranar lahira makomako ta zama ɗaya. Kai kuma ka san makomashi wuta ce, to kai ma ka yadda ka shiga wuta? Allah ya shirye mu. Babban malami al-Imam Abu Hayyan yake cewa arada bil awliya ash-shayatin, waɗanda ake nufi da awliya nan da Allah ya ce ka a riƙi wasu a matsayin majibinta ko ma bayan Allah, yana nufin shedanu. Shedanin nan kawai ne ya ce ai shedanin da ba a gani. Sai al-Imam Abu Hayyan sai ya ce shayatin al-jinni wal ins, shedanin aljanu da na mutane. Yanzu ga sunan suna da yawa. Wa innahum alladhina yahmiluna ala ibadati al-awthani, domin sune suke daukan mutane su sa su je suna bauta ma gumaka, wal ahwa, kuma su sa mutane su zama suna bin san zuciya. Yanzu in ba san zuciya ba, mutun yana ciwon ciki, yana ciwon kai, sai ya ce ba Allah kuma. Kuma gashi ne yana shakar iska. Wannan duniya tunda ka taso ka ji, ka ganta, ka kalli sama, ba taba samun wani dan kasassabar da yace tashi bace. Ko ka taba ji wani ya ce tashi ce? Saman nan gata nan ka kalle ta ba mato kairi. A cikin tadabburi in kana da hankali, wata rana idan za a yi rafta ko ana shirya gini, ka je ka tsaya kana kallo, zai kara ma tauhidi. In ka kalli rafta sai ka kalli sama, ka kalli yadda ake rafta ta sama, za a sa mata kwano da shirye-shiryen da ake mata a ƙasa domin ta iya ɗauka. To sai ka kalli samar Allah, sai kalle ta ba mato kairi, iya ka ganinka tuwayi ta. Ba a taɓa samun wani ɗan kasassaba da ya zo ya ce sama tashi bace. Ko masu zuwa su je su yanka filaye a saman nan, wani suna zuwa suna yanka filaye sai sun dawo, to ba su ce tashi bace. Ba su ce tashi bace, ba wanda ya taɓa cewa tashi ce. Suna dai shiga cikin mulkin Allah su yi abinda Allah ya ba su damar su, amma ba su ce tashi bace. To shi ne kai saboda ba ka da hankali, sai wani yanzu ya ce maka ai ba Allah. To saman nan ta gidan waye? Ta waye? Ka ka mana ta waye? Sannan kai kanka na sha ba da wannan shawara, duk wanda ya ce bai yadda akwai Allah ba, to ya kashe kanshi, ya yi kanshi. Abinda za ka yi mana kenan mu yadda da magadda da'awarka, sai ka kashe kanka kuma ka dawo kai ka halici kanka. To in kai wannan, to da yanzu ka zama Allah, kayan mun sai mu yadda ba Allah. Amma ba rashin mutunci ba da rashin kunya, ga kanan ka san ba kai kai kanka ba wa amma kuma kana cewa ba Allah to kaga san zuciya ne wannan Allah shirye mu wali bid'i da kuma waɗanda suke kirkirar ma mutane bid'o'i wayudilluna an dinillah kuma waɗanda suke batar da mutane daga addinin Allah waɗannan su ne ake nufi da wala tattakhidu min dunihi awliya wala tattabi'u wala tattakhidu kakku riki wasu kakku bu wasu koma bayan Allah a matsayin majibinta al'amuran duk wanda ya dora maka wata doka wacce ta saba ma Allah ka bishi to ya zama waliyinka duk wanda ya kirkiro maka da wata ibada ba Allah ya sa ka kayi ta ba kuma ka bishi to ya zama waliyinka kaga duk wannan shine abinda Allah yake ba mu umarnin cewa kan me Al-Imam Ibn Kathir yace abinda ake nufi da ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yace iqtafu atharan nabiyil ummi ku bi gurabu na annabin nan wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba daga cikin sirrin Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko manzon musa sallallahu alaihi wasallam sai bai iya rubutu bai iya karatu ba saboda kada wani yazo ya ce ai shi ya rubuta Qur'anin nan da kansa وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لاغتاب المبطلون الله يسا من ذا سما بي iya rubutu bai iya karatu ba tashrifi ne gare shi daraja ce amma kage da ni da kai yanzu idan bam iya rubutu ba bam iya karatu ba kaskanci da walakanci a rubuta maka wasika sai ka kai ma wani ya karanta maka ya fassara ma ya fara jin sirrin ka to amma manzo Allah su sama sai Allah ya sa shi cikin tsarin sa bai iya rubutu bai iya karatu ba saboda me saboda kada mabannata su zo su ce ai shi ke kawo Qur'ani shi ya rubuta da kansa manzo Allah sama sunan sa aka rubuta a sulh hudaybiya aka rubuta hadha ma salaha muhammad ibn abdullah rasulullah kuffar quraish zu'a ma quraish wannan shine sulhun da muhammad dan abdullah manzan Allah yayi da shugabannin Qurayshawa suka yi tsalle suka ce bas yadda da rasulullahi ba sai an goge manzo sama yace ma sayyidina al'anuna mushi na rasulullahin yake kaga ko wannan ya isa su tabbatar da cewa lallai shi dan sakon Allah ba shi ya kirkiro Qur'ani amma kuma zai zo ya karanta maka suratul baqara ce su karanta maka suratul ali imran ya karanta maka suratul nisa'i komai sannan yana magana ba irin wanda yake iya irin maganar da yake kafiri yazo zai ci mutuncin manzo Allah sama yace ma manzo sama kai mahaukaci ne manzo sama yayi masa khutbatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nas'azu wa karshe ya koma wajen mutanen sa yace wallahi inna muhammadan laysa bi majnuni wa laysa bi sha'iri wa laysa bi sahiri shi wallahi muhammadin nan da kuke ce masa mahaukaci ba mahaukaci bane wa innani sami'tuhu yatakallamu bi kalamin la yatakallamu bihi bashar shi naji yana wata irin magana wallahi dan adam baya irin wannan magana innal hamdalillah dinna khutbatul haja to kage shine wannan to kubi gurabun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanya shi baya rubutu baya karatu alladhi ja'akum bi kitabin wanda yazo muku da wani littafi unzila ilaykum min rabbi kulli shay'in wa maliki yazo muku da littafin da aka saukar da shi daga ubangijin komai kuma mamallakin komai ku bi shi wala takhruju amma ja'akum bihi ar-rasul ila ghayrihi kar ku fita daga abinda manzo Allah sama yazo muku da shi ku koma ku je kuna bin wani abu idan ka bi ka fita daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ka fita daga yalwa ka shiga cikin kunci ka fita daga hanya mai kakkiya ka je kana bin yan tafarkai yan kananan hanyoyi a ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka huta sai ka zauna lafiya ba ka da tashin hankali fatakunu qad adaltum an hukmi llahi ila hukmi ghayri idan kuka kauce mu hukuncin Allah da abinda annabi sama yazo da shi to kun kauce mu hukuncin Allah kun kama wani hukuncin banza ke shi kuma hukuncin Allah shi kadai ne akwai adalci a cikin sa duk hukuncin da ba na Allah ba to babu adalci a ciki koda kaga akwai adalci a ciki to adalci ne amma mai cakuɗe da zalunci amma hukuncin Allah shine hukuncin adalci shi yasa an aka maka shi babu tashin hankali a ciki. Kaga in Allah ya sa aka maka wani hukunci sakamakon wani abu da ka aikata a duniya, to shikenan an maka fa. Yanzu idan barawo ya sata aka yanke masa hannu a duniya, to ba zai je lahira kuma a ganshi da gundulmin hannu ba. Hannun shi lafiyayye zai tashi da shi, domin an riga an mishi hukuncin shi a duniya. Sai dai in ya ci gaba da sata, amma ma damar da ya wannan satan aka yanke masa hukunci, aka yanke masa hannu, kuma ya tuba ya bar satan, to in an tashi lahira Allah madaukaki ba zai tona masa asiri ba. An riga an masa hukuncin shi a duniya. Allah baya ma bawa hukunci guda biyu, ya masa hukunci a duniya sannan ya masa hukunci a lahira, sai dai idan ya mutu kafiri. Amma ma damar sabo ne aka masa hukunci a duniya, to shikenan an masa hukunci. Kun ga hikimar Allah. Sannan kuma hukuncin nan da mutum zai tuba ba a kama shi ba, Allah madaukaki saki zai iya yafe mishi. Ya tuba ba a kama shi ba, shikenan. Amma idan ka tafi gaban alƙali ba za ka ce ka tuba ba. Mutum ya sata ga ka dumu-dumu, sannan ka ce ka tuba, ka tuba amma za mu yanke maka hannu daga nan sai ka tuba. Kaga wannan duk adalci ne na hukuncin Allah. Tsarin Allah subhanahu wataala shine adalci, shine zaman lafiya, da shi ake samun kwanciyar hankali. Ranar da al'umman duniya suka ji cewa hukuncin Allah bai musu ba, hukuncin wayansu za su bi, to sai Allah ya basu da dabararsu. Idan Allah ya baka da dabara ka kashi ga uku, ba abin da za ka yi, domin dama ba ka da dabara. Ai la haula wala quwwata illa billah. Babu dabara, ba abu karfi sai ga Allah. In ka ce kana da karfi sai Allah ya baka da karfinka, a ga me za ka iya yi. In ka ce kana da dabara sai Allah ya baka da dabararka, sai a ga me za ka iya da dabarar taka. Amma in ka yadda kai bawan Allah ne, ka bi dokokinsa, to sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka, ya baka gudunmuwa. Shine abin da ake buƙatar duk a fahimta. Allah ya ganar da mu. Al-Imam Sa'alabi ya fadi a cikin tafsirin sa Al-Jawahirul Fisan, yake cewa yuridu kullu man ubida wa tubi'a min dunillah. Da ya ce wala tattabi'u min duniya awliya, Allah yana nufin duk wani wanda aka bauta masa kuma aka bi shi ba Allah ba. To an dauke shi a matsayin wali, an dauke shi a matsayin majibinci, kuma an hada shi da Allah. Ga hukuncin Allah, ga tsarin Allah, ga hukuncin wani, ga tsarinsa. Sai ka kauce ma hukuncin Allah, sai ka je ka bi hukuncin wani. To shikenan ka dauke shi a matsayin majibincin al'amarinka, kuma ka bi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwir yake cewa al-ittiba'u haqiqatuhu al-mashyu wara'a mashi. Abinda ake nufi da al-ittiba, alarci da Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Asalin al-ittiba' alarci shine kar abun bayan wani yana tafiya, kar abun wani yana tafiya. Kaga kaman ana ce maka duk inda manzon Allah ta sama ya sa kafarsa, to kai ma ka sa. Shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Kamar ga manzon Allah sama yana tafiya ne, to duk inda ya baka bi shi, duk inda ya baka bi shi, inda ya tsaya kai ma ka tsaya, in kaga yayi sauri kai ma kai sauri, in ya gudu kai gudu, in ya ci gaba da tafiya a hankali kai ma kai tafiya a hankali. Shine al-ittiba'u. Kaga al-ittiba yana buƙatar abu biyu, mutane biyu. Yana buƙatar at-tabi', yana buƙatar al-matbu'. At-tabi' wanda zai bi mu kenan da Allah ya ba mu umarni, al-matbu' shi kuma shine wa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shine wannan. Sannan al-ittiba' na zuwa da ma'ana a harshen Larabci, ka bi umarnin wani, wani ya ce maka yi kai. Kaga anan shi ma yi daidai da shi. Abinda manzon sama ya ce mana mi mi, abinda ya hana mu kuma mu hannu, abinda bai sa mu ba kuma addini ne muke jin zami kan mi, ita ma ka'ida ce. Ko dai abinda Annabi sama ya ce kai, ko abinda manzon sama ya hana ka, ko kuma abinda manzon Allah sama bai ce ayi ba, shiru kuma ibada ne. Amma abinda manzon Allah sama bai ce ayi ba, amma ba ibada bane, kuma yana cikin maslahar rayuwar mutane, to babu laifi a yi shi. Shine yake fadawa a cikin karkashin abinda malaman mu na usulu suke ce masa al-masalihul musala. Yanzu wannan amsakuwar ai ba ta da alaka da addini, ko tana da alaka da shi? Wannan microphone da ake magana da ita domin a ji ƙara, da wanda yazo ya karanta Qur'ani da microphone da wanda kuma bai karanta da microphone waye ladan shi yafi yawa eh wanne ne ladan shi yafi yawa da wanda ya salla a carpet da wanda ya salla a tiles da wanda ya salla a ƙasa mai rairayi babu tiles babu siminti da wanda ya salla akan siminti waye sallar shi tafi karbuwa duka da ya salla sa da yace shine abin da ake nunawa kaga duka wadannan ba su da alaka da addini iyaka su hanyoyi ne da ake bi domin isar da addini ko da su ko ba su addini nan in kai wurgi da microphone zaka ci gaba da karatun Qur'ani za a ci gaba da tafsiri iyaka kawai Allah madaukakin sarki ya sanya su microphone su zama mai ababe masu fa'ida wadanda za a amfani da su domin ƙara isar da sakon Allah subhanahu wataala ko iyaka kawai kila inda zaka iya fakewa sai ka ce kilan akai amfani da microphone mutane 100 za su ji in Allah ya sa mutane 100 nan suka shi kuma suka shiryu to sun fi wanda bai sa microphone ba kila mutane 10 kawai suka ji suka shiryu kaga wadancan yafi lada a wajen Allah domin wadanda suka ji nasihatsa suka ji wa'azinsa suka ji karantarsa su 100 kowannen su yana da ladan shi I yana da ladan su dukkan su shi kuma wannan bai sa microphone ba yana da ladan mutum 10 kawai kaga shine bambanci amma ba wai wani abu da za a ce kawai dan an yi amfani da microphone shikenan an samu lada ko an samu zinubi kun ga shine wannan al-imam ibn abi khaisama ya ruwaito a cikin littafin sa da ake ce masa kitabul ilmi dan karamin littafi daga al-imam ibrahim an-nakhai rahmatullahi alayhi daga ibnu abbas daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu ibnu mas'ud yana cewa ittabi'u wa la tabtadi ya ku masu son zaman lafiya a duniya da lahira ku bi kaffi bid'a idan musulmi yana son ya zama mai son mai zaman lafiya ya zauna lafiya to ya bi kai ya kirkiro ka kai kirkira a addini ba a buƙatar ka kirkiro wani abu shine sai ya ce faqad kufitum an gama muku komai duk wani abu yau da kake buƙatar zaka yi ma Allah bauta da shi to idan ba a yi shi a can baya ba to kai kakkai ka huta duk abin da yake na bauta magabata ba su yi ba to ka huta kakkai shi an gama komai kullu bid'atin dalala sayyiduna abdullahi ibn mas'ud yace kowane abu aka kirkiro aka sa shi addini to sunan sabata shine wala tattabi'u min dunihi awliya kakku bu wani abu koma bayan abinda Allah ta'ala ya saukar awliya ku bu wasu a matsayin majibinta al'amuranku su kirkiro muku wani abu su sa muku a cikin addini ko kuma su kirkiro muku ma sabon addini til wanda ba Allah ya saukar da shi ba kuma ku bi su akan wannan to sai ku halaka kamar yadda kuka halaka suka halaka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya za a yi du'atun ala abwabi jahannam za a samu wasu masu da'awa amma kowannen su a bakin kofar jahannama yake man ajabahum qadafuhu fiha duk wanda ya amsa musu sai su jefa shi a cikin jahannama Allah ka tsare to shine sai Allah ya rufe ayar sai yake cewa qalilan ma tadhakkarun kadan ne ma kuke yin wa kuke wa'azantuwa kadan ne in an muku wa'azi kuke wa'azantuwa Allah yana magana da waɗanda ba sa jin magana idan an musu wa'azi kadan ne suke wa'azantuwa wasu malaman suka ce fihi waqul qalil mawdi al-adab da Allah ta'ala ya ce qalilan ma tadhakkarun sai suka ce a ai la ta tadhakkaruna ne ma kwata-kwatan an muku wa'azi ba ku wa'azantuwa a harshen larabci idan abu ya zama ba shi kwata-kwata to wani zubin akan yi amfani da kadan akan yi amfani da kadan amma ana nufin ba shi kwata-kwata ana yin haka a larabci wasu kuma suka ce ayar a zahirinta take qalilan ma tadhakkarun kadan ne in an muku wa'azi kuke a wa'azantuwa idan muku an muku wa'azi so 100 kila a cikin 100 bai wuce ku dau dugo daya ba dugo daya ba kwara daya ba dugo daya shine kuke wa'azantuwa kaga dugo daya sai an dauki daya an kasa ta gida 100 kenan ko sai a dau daya din to shine qalilan ma tadhakkarun in an muku wa'azi kadan ne kuke wa'azantuwa nan Allah ta'ala yana zargin dukkan mutanen da an musu wa'azi ba sa ji baya amfana su kuma alama ce ta rashin imani ai ji an fada mana cewa waɗanda wa'azi ke amfana su sune masu imani Allah ta'ala ai ya fadi a wani wajen yace wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da yawan mutane koda ka so su yi imani in ka musu wa'azi ba za su yi imani wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini da yawan mutane ko kayi kwadayin su shiryu ba za su shirye ba Allah fa yana fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan to ina ga wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba so da kaga nan ana lallasan masu wa'azi kai dai kai abin da zaka iya yi amma shari'a ba a hannunka take ba shari'a a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take sannan Allah ta'ala ai ya ce walakin aktharun nasi la yu'minu mafi yawancin mutane ba su imani sannan ya ce wa inna kathiran minan nasi la fasiqun mafi yawancin mutane fasikai ne masu saban Allah to yanzu kaga ai a duniyar nan mu da kanmu ai za mu iya shaida haka ko yanzu mutun nawa ne suke zuwa wajen wa'azi a Ramadan ko ba a Ramadan sannan a cikin masu zuwa mutun nawa ne suke aiki da abin da aka fada musu sannan kai ka tabbatar da filayen kwalla ai sun fice ka fiye da wuraren wa'azi haka ne ko ba haka bane gidan kallo ya fice ka fiye da wajen wa'azi kowa ya san wannan sannan masu amfani da wayoyi su saba ma Allah da su sun fi waɗanda suke amfani da wayoyi su ma Allah da'a da su ba zan manta ba ina jin a shekara ta 2016 na je wani taro a Oshun a jihar Oshun aka shirya wannan taron akan fa'idojin amfani da kafafen sadarwa na zumunta a wajen da'awa wani profesa ya zo daga jami'ar Ilore a cikin lecture sa yake bada bayani yake cewa binciken su da suka yi kafafen sada zumunta da ake da su da nau'ukan su kashi biyu ne a cikin ɗari ake amfani da su wajen yaɗa addinin Allah amma kashi 98 duka suna faɗa da Allah sannan ya ce a cikin kaso biyun nan sai ka kasa su wajen gida 10 sannan za ka iya fitar da ɗaya shi kuma shi ne ake kira zuwa ga Allah kiran gaskiya ɗin don ai masu kira ga Allah suna da yawa akwai masu kira zuwa ga Allah amma ba Allah suke kira zuwa gare shi ba I hakirsa ma zai ce maka ya Allah yake kira zuwa gare shi amma daga sai haka ne kaga ba haka ba to shi ne kashi ɗaya cikin 12 shi ne suke kira zuwa ga addinin Allah na gaskiya ina jin kuma al'amarin in zai ƙara ai ɗan kaɗan ne ya ƙaru daga 2016 zuwa yau shekara nawa kenan shekaru 5 ko ba 5 ba ne shekaru 5 ina jin ko da zai ƙara abin da ya ƙara ɗan kaɗan ne in ma baka ce ya ja baya ba domin waɗanda ba Allah suke kira zuwa gare shi ba sun fi wadata ɗaya daga cikin malaman da muke gani a duniya waɗanda da'awarsu ta karɓu kuma suke da wadata akwai a Sheikh Zakir Naik amma Zakir Naik yana cikin kotar kukan da yayi yace yana faɗi yana cewa mushkilan musulmai sauti da wuya ka zuga an zo za a yi karatu ko za a yi wa'azi na musulmai baka ji loudspeaker na shakewa ba amma idan ka je wajen gidan biki ka je wajen da ake saba ma Allah ka je tun daga gyaran murya da zaka ji wani echo na amsa na'urorin sa na musamman ne sannan coci akwai wanda ya kai su lasifika coci ka je ka kayan sauti a coci amma masallaci ba yi da su to a Sheikh Zakir Naik yake faɗin wannan magana duk da wadatarsa da ake gani Zakir Naik yana da hall mobile hall tafi da gidanka idan zai tafi wajen wa'azi baya bukata ku bashi waje kawai abin shi ne yake tafi da shi a nannade ga ma'aikatan shi nan sai dai kawai a zo a bude wanda suka gan shi da ya zo Abuja da Lagos sai za su shaida haka budewa kawai akai ta shiga ba hall ba mu da za a zo a ce wata rana ba kaza amma duk da haka shi ma yana ganin cewa abinda da'awar musulunci take bukata ba ta samu to kaga shi ne wannan ko kaga shine ma'anar qalilan ma tadhakkar sannan kuma waɗanda suke kira ba zuwa ga Allah ba sun fi kayan kawa sun fi ababen da za su rudi mutane da su zuciyar dan adam dama ta fi son dadi a fada mata dadi koda haram ne jubilatul qulub abin nan kai huffatin naru bi shahawat wa huffatil jannatu bil makare aljanna alilibaita da abin da rai bai so wuta kuma alilibaita da abin da rai ke so Allah ya shirye mu Allah subhanahu wataala ya yi albarka a cikin rayuwar mu akwai sanarwa ta masallaci za ta kawo za ta kawo